نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك من يما لمي دمن ينشوى قبنين ونن قنجياد ونن مسلاتي دمن ينطالبين إلمي وناء الماجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na farko muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya, wanda da ikonsa ne da kudirarsa da rahamarsa ya ƙara ba mu wannan dama a wannan karo na sake saduwa da mu da ku a cikin wannan masallaci mai albarka. Da dama akwai waɗanda sun yi burin wannan rana ko wannan lokaci ya sake maimaituwa gare su, amma Allah bai so haka ba. Muna addu'ar waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu,
amin.
Allah ya musu rahama,
amin.
Allah ya kyautata makwancin su, ya sanya aljanna ce makomar su,
amin.
Daga ciki ba za mu manta da jaddada addu'o'in mu ba ga babban malamin mu, ɗaya daga cikin waɗanda suka ba mu tarbiya akan wannan tafarki na ilimi, tafarki na karantarwa, wanda kuma bai gushe ba tare da mu a koyaushe, ba mu kadai ba, hatta almajiranmu da almajiran almajiranmu sun ci gaba da samun gajiyar albarkarsa, shine Sheikh Dr. Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi. Na tabbata wannan masallaci har abada ba zai manta da wannan mutum ba. Ba kuma wannan masallaci kadai ba, da dama daga cikin masallatanmu na sunna wanda ya kasance a cikin irin wannan wata mai albarka, yana ƙasa mai tsarki a garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma zuciyarsa na tare da mu. Saboda duk shekara sai ya bugo, ya mana kyakkyawan fata na alkhairi, sannan ya mana nasihohi waɗanda suke ratsa zuciya. Bara a wannan guri muka ji nasiharsa, wacce ita ce nasiha ta wasiyarsa a shekarar bara, idan kuwa kula ya yi abinda bai taɓa yinsa ba, domin bayan ya bugo da yakan bugo, bayan ya yi jawabinsa ya yi sallama shi kenan. Amma bara sai ya ce a bani wayar, saboda haka ya yi maganganu da ni kaɗai na san abinda ya faɗa, sai wanda na ga dama na gaya masa, amma ba wanda ya ji abinda ya faɗa min. Ba zan maimaita abinda ya faɗa ba, amma tun daga lokacin tsikar jikina ta tashi kwarai da gaske, domin wasu maganganu ne da duk bai taɓa mun irinsu ba, kuma ya zanto a lokacin yake munsu. To ashe Ubangiji subhanahu wataala ya haska masa cewa watakila ita ce maganar mu da shi ta ƙarshe. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa da gafara, Allah ya sanya aljanna ce makomarsa. Abubuwan da ya bari na aikin alkhairi, Allah ya wanzan masa da su, ya kai masa da ladansa. Dalibansa na nan ƙasar Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka da dama, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya su cikin mizanin hasanat ɗinsa, kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa a gabatarwarsa, ba za mu mance da sake ta'aziyya ga junanmu ba da rashin da muka yi na babban malaminmu a wannan ƙasa da sauran ƙasashenmu na Afirka duka, Sheikh Dr. Ahmad Ibrahim Bamba. Allah ya ji kansa da gafara, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Duka ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya musu rahama, ya gafarta musu. Marasa lafiyar mu, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya. Waɗanda suke cikin wani hali matsananci, Allah ya fitar da su. Allah ya samo musu da hanya mafi sauƙi, Ubangiji ya dawo da su cikin iyalansu lafiya. kamar yadda muka sha fada a kowane lokaci muka zo shiga wannan tafsiri mukan ambaci cewa wato alqur'ani littafi ne da yake da alaka ta musamman da watan ramadan alaka wacce ke mai karfi tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara saukar da shi a dunkule a baitul izza a sama ta kusa Allah ya saukar da shi ne a cikin daren lailatul qadri kamar yadda yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka lalle mu mun kasance masu gargadi ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ce ya saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadri daren lailatul qadri yafi dare dubu alheri wanda babu shi a ciki a cikin wannan dare a wannan wata na ramadan Allah ya saukar da alqur'ani a baitul izza sannan kuma ya ci gaba da saukar da shi a hankali kadan kadan shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya saukar da shi ya fara saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kogon hira a cikin garin makka a cikin wannan wata 17 ga watan ramadan daga nan kuma aka ci gaba da saukar da shi a hankali har ya kammala wannan ya tabbata a cikin asar na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda inda yake cewa unzila alquran kulluhu jumlatan wahidatan fi lailatul qadri fi ramadan ila sama'id dunya an saukar da alqurani dukansa a dunkule a daren lailatul qadri a sama ta kusa فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه دغنن kuma duk sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so farar da wani hukunci a bayan kasa sai ya saukar da wannan alqur'ani sai ya saukar daga cikin wannan alqur'ani har Allah subhanahu wa ta'ala ya gama har hada shi to wannan asar ne daga Abdullah dan Abbas wanda malamai suka karbe shi hannu biyu an ruwaito shi daga Abdullah dan Abbas ta hanyoyi da dama kuma wannan labari ne na gaibu da Abdullahi dan Abbas yake bayarwa wanda ba zai yiwu ba ya faɗe shi da ra'ayi ko ijtihadi ba zai yiwu ba sai idan ya ji shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka yana da hukuncin hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya furta Ubay ibn Umair wani tabi'i ne babba wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai gan shi ba daga baya ya ci gaba da ruwaya daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya da kuma abinda ya ji daga wajensu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mujawara wato ya zauna shi kadai a garin makka a cikin wato a kogon hira a kowace sara a kowace shekara kuma yana taimakawa mabukata a cikin wannan lokaci idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama mujawararsa a cikin watan ramadan na kowace shekara farkon abinda yake farawa da shi shine zai zo yayi dawafi a dakin ka'aba shine farkon abinda zai fara da shi kafin ya shiga gidansa yayi dawafi 7 ko abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa sannan ya koma gidansa yace har dai Allah subhanahu wataala da ya so saukar masa da alqur'ani ya saukar masa da shi a cikin wannan shekara a cikin wannan wata wanda wannan yana daga cikin karamar da Allah subhanahu wataala ya masa ya aiko shi a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga garo hira yana dauke da wannan da haske na wannan alqur'ani kuma yana daga cikin alakar da take tsakanin alqur'ani da wannan wata na ramadan hadisin abdullahi dan abbas shi ma mashhuri wanda Imam al-Bukhari da Muslim da wasu suka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowace shekara Jibril yana sauko masa suna bitar alqur'ani tare da shi har ma ya zanto a shekarar da ita ce shekarar karshe ta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan na karshe na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam Jibril ya sauko sau biyu suka yi bitar alqur'ani da shi al-Hafiz ibn Rajab الحنبلي رحمه الله تعالى اشكل لطاف سلطائف المعارف ينا چوا بيتر دا جبريل يكي تاره دا النبي صلى الله عليه واله وسلم دا القران دا دري كما يندو ا cikin hadisin Abdullah dan Abbas domin cewa yayi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne da daddare kowanne dare na watan ramadan yace to wannan yake nuna maka cewa abu ne mai kyau yawaita tilawa da daddare a cikin wannan wata na ramadan domin dare shine lokacin da shagulgula sukan yi sauki sukan ragu kuma lokaci ne da mutum yake tattara hankalinsa guri guda da zuciyarsa da harshensa duka za su haɗu wajen tadabburin alkur'ani da tintintini a cikin ayoyinsa Allah yana cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila lalle tsayuwar dare ita ce tafi tsanani ga nutsuwa kuma ita tafi daidaito ga magana tafi samar da mutum nutsuwa mai yawa a tare da shi a zuciyarsa sannan kuma ita ce abinda mutum zai yi fada a cikin dare ya zanto abu mafi miƙewa Ibn Rajab ya ci gaba da cewa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yana nuna mana cewa yana da kyau a rika haduwa ana muzakara ana bitar alkur'ani a Ramadan yace wannan hadisi yana da mustahabbi ne haduwa ayi mudarasa wato ayi darasi a cikin alkur'ani a wannan wata na Ramadan idan mahaddata ne su yi bitar haddasu wanda suke makaranta su karanta alkur'ani a ciki wannan hadisi yana nuna mustahabbi ne yawaita tilawar alkur'ani kuma daga cikin abin da zai kara nuna maka wato karfar alakar da take tsakanin alkur'ani da wannan wata na Ramadan shine qiyamul layli da aka shar'anta na musamman a cikin wannan watan Ramadan kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk zai yi tsayuwar dare a Ramadan yana mai imani da cewa wannan shari'ar Allah ce dokar Allah ce sannan kuma yana mai neman lada to za a gafarta masa laifinsa da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a tsayuwar dare a wannan wata na Ramadan yakan tsawaita karatu kwarai da gaske wato yakan yi karatu a cikin sallarsa ta dare mai tsawo abinda yake tabbatar da haka shine hadisin Huzaifa ibn al-Yaman da yake cewa yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare a wani dare na watan Ramadan yace faqara bil baqarati thumma bin nisa'i thumma ali imran ثم لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل فما صلى الركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يكي تشوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أي صلى لدى الدري أوت الرمضان ركع يكرن تبقرة يكرن تنسائي سنة يكرن تآل إمران تباب babu ayar da zai zo kanta wadda take kunshe da tsoratarwa sai ya tsaya ya roki Allah subhanahu wataala kariya daga wannan sannan kuma babu wata aya da za ta zo wadda take kunshe da rahama sai ya roki Allah rahamar da ke ciki to yace bai sallaci raka'a biyu ba har sai gashi Bilal ya zo yana sanar da shi lokacin asubahi yayi wannan hadisi ne yana cikin Musnad Imam Ahmad hadisi ne Hasan li ghairihi sanin kowa ne cewa qiyamul layli baya yiwuwa sai da karatun alqur'ani wannan yake nuna maka cewa ana son yawaita karatun alqur'ani a cikin wannan wata kuma abubuwan da muka samu daga magabata na kwarai tunda kan sahabbai da tabi'ai da sauran a'imma na shari'a na alaƙar su da alqur'ani a cikin wannan wata abubuwa ne masu yawan gaske wasu daga cikin magabata akan samu wanda yakan sauke alqur'ani a qiyamul layli a duk kwana uku akan samu wannan cikin magabata wasu kuma a cikin sati guda wato akwai a mako guda kwana bakwai kamar Qatada ibn Da'amah as-Sadusi ya kasance haka yake yi Abu Mijlaz Lahiq ibn Humayd ya kasance yana yi wa mutanen unguwar limanci a Ramadan kuma mako ɗaya zai yi sauka duk mako ɗaya zai yi sauka kaga zai yi sauka kibanin hudu kenan a cikin watan Ramadan a qiyamul layli wasu kuma a duk kwana goma sukan yi sauka a qiyamul layli kamar Abu Raja al-Utaridi Imran ibn Milhan ya kasance shi yakan yi sauka a duk kwana 10 a sallar qiyamu ramadan qiyamul layli na wannan wata. Magabata sun kasance suna yawan karanta Qur'ani a cikin wannan wata a sallolinsu. Al-Aswad ibn Yazid ya kasance yana karanta abinda yana karanta Al-Qur'ani a duk kwana 2 a dare 2 a cikin wannan wata, kaga zai yi wata kimanin sauka 30 a fin sauka 15 afwan. Ibrahim an-Nakhai shi kuma a goman ƙarshe ya kasance yana aikata haka duk kwana 2 na goman ƙarshe sai yayi sauka, sannan kuma a sauran kwanakin kuma duk kwana 3 wato duk dare 3 sai yayi sauka. Katada a duk mako guda haka yake shi, wanda ba ma sai Ramadan ba, koyaushe shi cikin wannan ibada yake. A Ramadan yakan ma ƙara matsi abin, a Ramadan ya dawo da shi kwana 3-3. Idan aka shiga goman ƙarshe kuma sai ya dawo duk dare sai yayi sauka. Imam Shafi'i a Ramadan ya kasance yana 60 khatma, amma ba wai a sallah ba, yana 60 khatma a cikin Ramadan, wato a cikin kwanakin Ramadan yana sauka 60. Haka nan aka rawaito daga Abu Hanifa alaihi rahmatullah. Ibn Abi Shayba cikin littafin Musannaf ya rawaito da sanadinsa mai kyau daga Al-Hasan, Al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah, yana cewa man amman nas fi Ramadan falyakhudh bihim al-yusra fa in kana bati' al-qira'ati falyakhtim al-Qur'ana khatmah وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف وإن كان سريع القراءة فمرتين. الحسن البصري ينا جوا لون زي ومتاني لي منشي وتوينا باوى لما منزا مننسى شاورة باوي لما منزا زامن مبا كده ولي بابي يجي ومتا ينا قايا متاني زامن ننسى متاني زامن ننسى بابو شكا ba za ka hada su da ne yanzu ba, wajen komai, wajen imani da tsoron Allah da gudun duniya da neman lahira da dagewa wajen addini, da a yanzu akwai ɗaiɗaiku, amma majoratin su ne wanda ba haka ba a wancan lokaci, majoratin su ne waɗanda suke haka ɗin, musamman idan muka fahimci cewa tabi'i ne shi Al-Hasan al-Basri shekara ta 110 ya rasu ya bar duniya. Yake cewa wanda zai wa mutane limanci a Ramadan to ya riki mataki mafi sauki ko mataki mai sauki, shine mataki mai sauki shine ya sauka daya, wanda shine mai saukin, to in limanci zai yi musu mai saukin ya rika yin sauka daya a cikin watan Ramadan din. Idan ya kasance kuma bai da saurin karatu, matsayi alqira'a wato bai da saurin karatu, falyakhtum alqur'ana khatma, to yayi sauka daya. Idan kuma ya kasance mai karatu ne tsakatsaki, ce to sai sauka ɗaya da rabi. Idan kuma mai saurin karatu ne to ce sai sauka biyu. Wannan shine saukin da yake nufi, yana nufin saukin. Idan mutum ba ya da saurin karatu to ya musu sauka ɗaya, idan kuma yana ɗan tsakatsaki wajen karatu to ya musu ɗaya da rabi, idan kuma mai saurin karatu ne to ya musu sauka biyu. To wannan shine abu mai sauki a zamanin su. Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai, cikin malaman Imam Malik, yana cewa duk lokacin da Ramadan ya shigo sai yakan ce inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Al-Qur'an Ramadan in ya shigo to lokaci ne na karatun Al-Qur'ani da ciyar da abinci, wato da taimakawa mutane da ba su tallafi. Wannan abin da ya fa'idanta ne daga hadisin Abdullahi dan Abbas, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta, amma sanda kyautarsa ta kan karu ta rubanya shine lokacin Ramadan da Jibril yake sokowa suna bita Al-Qur'ani tare. Kaga anan ga ciyarwa, ga kyauta, ga taimakawa, ga kuma bita Al-Qur'ani duka a cikin wannan wata. To haka nan Imam Az-Zuhri yake cewa innama huwa tilawatul qur'an wa it'amut ta'am. Ibn Abdul Hakam Muhammad ibn Abdul Hakam ya kasance yana cewa Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ya kasance idan Ramadan ya shigo to sai ya kaurace wa majalisin sa na hadisi yana da majalisi da yake zama kullun a masallacin Ma'iki sallallahu alaihi wa sallama mutane suna zuwa suna karantar hadisi a wajensa suna fatawa yana ba su ansa to in Ramadan yazo sai ya rufe makarantar hadisi ya rufe makarantar ilimi wato sauran masaloli na ilimi sai ya koma ya shagaltu da tilawa alqur'ani daga mushafinsa da yake karatu da shi haka Imam Malik ya kasance yana yi haka nan Abdul Razzaq yake cewa kana Sufyan yana nufin Sufyan al-Thawri alaihi rahmatullah shi ma ɗaya daga cikin manyan malamai ne na mutanen Kufa wanda yake sa'a ne ga Malik a ilimi ya kasance idan Ramadan ya shigo to sai ya bar dukkan wani nau'in ibada da yake yi sai ya tare akan karatun Al-Qur'ani wani abu da ya saba yi na ibada musamman abin da ya shafi ilimantarwa da karantarwa sai ya bari sai ya shiga karatun Al-Qur'ani Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Mujahid Ibn Jabr yana cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance a Ramadan tana daukan mushafi wato littafin Al-Qur'ani tana karatunsa a farkon yini wato idan rana ta fito wato sai ta dan yi bacci har zuwa walaha sannan kuma ta ci gaba da karatu Sufyan al-Thawri yana magana akan malaminsa shi kuma Zabir ibn al-Harith al-Yami yana cewa idan Ramadan ya halarto sai ya ce da su to kowa ya dauko kuma al-Qur'aninsa kowa ya dauko al-Qur'ani sai tara almajiransa dan karatu al-Qur'ani kadai to za mu ga akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya karanta al-Qur'ani ya sauke shi sama da kwana uku shi wanda ya haka ba zai fahimce shi ba wanda wasu malamai suke cewa makaruhi ne kai sauka ta al-Qur'ani inda sauka ce ta tilawa ta tadabburi ba wai sauka ta hadda ba sauka ta hadda wannan kokari kake ka rike amma kana karanta al-Qur'ani ne karatu na tadabburi to kada kai shi kasa da kwana uku kada kai sauka kasa da kwana uku wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hadi malamai suna cewa wannan hani da wannan hadisi ya zo da shi yana wato yana da alaka ne da almudawama mutum ya dawwama shi a koyaushe karatun alqur'ani yana yin sauka kasa da kwana uku suka ce bisa dawwama akan haka shi ne aka hana amma a lokuta masu falala al-awqatul mufaddala ko a gurare masu falala shi to babu laifi dan mutum ya karanta alqur'ani karatu na bautar Allah da ta'abbudi a kasa da kwana uku shi suka ce kamar watan Ramadan musamman ma a dararen ƙarshe wato al-ashrul awakhir wadanda suke da wata falala ta musamman kasancewar su ɗan kwanaki ne kadan wadanda za su zo su wuce to dan mutum ya yawaita karantawar har ma ya iya saukewa a kullun ya iya sauka ko a kwana biyu ya iya sauka suka ce wannan babu komai haka nan al-abakil mufaddala wuraren da suke da falala kamar Makka ga wanda zai shiga mai ziyara ba dan garin Makka ba wanda ziyara ta kai shi sai da yayi fafutuka kafin ya je to in ya shiga kasancewar ƴan kwanaki zai yi ce lokacin zaman sa ya kare to sai ribaci wannan kwanaki ya ta sauka to shi ma dan yayi sauka kasa da kwana uku suka ce wannan babu komai bal mustahabbi ne ma yayi haka domin ya ribaci wannan lokaci wanda zai iya karewa cikin dan kankanin lokaci ƴan kankanin kwanaki ko kuma ya ribaci guri wanda zai iya barin sa a cikin dan kankanin lokaci wannan ita ce maganar Imam Ahmad Ibn Hanbal da kuma abokinsa Ishaq ibn Ibrahim Rahawai da sauran wasu daga cikin malamai suna fadar haka. Sannan ayyukan waɗanda muka ambata duk suna nuna haka, ayyukan waɗanda muka ambata su Qatada, su Az-Zuhri, su Ibn Sufyan Ats-Tsauri da sauran malamai da muka ambata, aikin su yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin wanda zai dimanci haka da kuma wanda zai yi haka a wasu lokuta waɗanda suke da albarka domin ya samu albarka wannan lokaci. Saboda haka muka kasance a cikin wannan wata a ko'ina musulmi sukan shagaltu da Alkur'ani domin tabbatar da wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka haduwa ayi mudarasa Alkur'ani, ayi bitarsa, a karanta ayoyin da suke ciki, a fassara, ayi wa mutane bayani, a ja hankalinsu, a tsoratar da su, a kwadaitar da su, wannan aiki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, aiki ne da ya samu asali daga aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da tabi'ai da sauran magabata na kwarai. Saboda haka ba wani abu bane sabo a addini, wani abu ne sabo ga wanda bai san addini ba, amma ga wanda yake ya san addini wannan wani abu ne mai tushe kwarai da gaske. A wannan zama na waɗannan kwanaki da muke fatan Ubangiji subhanahu wataala ya kare mu da lafiya da nisan kwana domin samun ganin albarkatun da suke cikin su, za mu yi karatu ne a cikin suratul Hajj kamar yadda aka sani a wancan Ramadan da ya wuce muka gama suratul Anbiya, da za mu shiga suratul Hajj. Muna tare da Malam Abubakar Rariya, shi zai karanta mana waɗannan ayoyi insha Allah. Bismillah Malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
الله سبحانه وتعالى wannan sura wanda ake ce da ita suratul hajj. Suratul Hajj wannan suna ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo a cikin maganganu na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai. An kira ta da wannan suna Suratul Hajj domin a cikin ta Allah subhanahu wataala yayi magana akan haji, musamman ma maganar Annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya umarce shi da yawa mutane shela cewa su zai ci su yi haji. Kuma a cikin wannan sura Allah ya ambaci wasu daga cikin hukuncen haji. Allah ce wa azzifin nasi bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya atina bin kulli fajjin amika. Sai dai wato kafa dokar zuwa haji ba a wannan sura bane aka fara yi. Kusan surori da suka gabata suka gabaci wannan sura, suratul Baqara da suratul Ali Imran, wanda a sauka sun gabaci wannan sura. A cikin su Allah subhanahu wataala ya shar'anta abin da ya shafi aikin haji da kuma kira ga aikin haji, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Yana daga cikin abubuwan da wannan sura ta keɓanta da shi, akwai ita ce sura da take da sujjada guda biyu, tana da sujjada guda biyu a cikinta, kamar yadda Imam al-Hakim ya fitar da al-Baihaqi ta hanyarsa daga hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa fi suratul hajj sajdatani, akwai sujjada guda biyu a cikin suratul hajj. Imam al-Shafi'i a cikin kitabul al-um hakanan al-hakim a cikin al-mustadrak da Baihaqi a cikin littafinsa as-sunan al-kubra sun ruwaito daga Abdullahi ibn Sa'labah cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya musu sallah ya ja su salla a wani gari da ake kira Aljabiya shin kasar Sham ya karanta suratul Hajj fa sajada fiha sajdataini sayyidina Umar yayi sujjada guda biyu a cikin ta sujjada ta farko tace sujjada ta zo a cikin aya ta 18 alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سنة سجدة تبيو اتتش وتزو اتشكين آية تسبع إن دبكوه اتتش آية قال شيء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون to waɗannan su ne guraren sujjada guda biyu da suke cikin wannan sura gurin sujjada na farko na aya ta 18 wannan ijma'i na malamai ya tabbata akan cewa sujjada ce anan anan babu sabani daga cikin waɗanda suka nukalto ijma'i akan haka akwai Ibn Hazm a cikin littafin sa Maratibul Ijma haka ne Ibn Qudama a cikin littafin sa Al-Kafi da kuma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari duk sun nukalto cewa akwai ijma'i na malamai akan cewa aya ta 18 wannan sujjada ce amma aya ta abin aya ta ƙarshe wannan akwai sabani akan cewa sujjada ce ko ba sujjada bace a mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da ma wasu daga cikin Malikiya suna ganin cewa sujjada ce wannan sujjada sujjada ce aya sujjada ce kuma wannan shine zabin Abubakar ibn al-Munzir da Sheikhul Islam ibn Taymiyyah da Sheikh محمد بن علي الشوكاني ده الشيخ محمد الصالح محمد بن صالح الإثيمين الله يجزاه درهما ده مالك شكل ما لم يسوي يدد شيء وانا سجدة شيء مالكية مشهور المذهب شيني وانا آية تقرشي تسجدة تبيو ما سجدة بشي أقول نسوا إذا كان سلا كي وانا سجدة سلا كتاباتي إذا كان سلا أقول مالكية كي سجدة آية قرشي أما تجد سجود التلاوة to ka bata sallarka wasu suna cewa ko limami kake bi in yayi kai to sallarka ta baci amma wasu sun sassauta sun ce a'a inda liman kake bi ko mazhabarsa ta yadda yayi in yayi to kai ma sai kai kuma sallarka ba ta baci ba wasu sun yi sassauci amma dai magana mafi inganci shine sujjada ce ko da ka ayar karshe ta wannan sura sujjada ce ina wannan sura ta sauka kai sabani tsakanin malamai a wajen ina aka saukar da sura shin sura ce makkiya ko madaniya akwai maganganu guda uku magana ta farko cewa sura ce madaniya cewa wannan sura sura ce da ta sauka a Madina wanda wannan shine zabin Abdul Razzaq As-Sanani da kuma Al-Wahidi a cikin littafin tafsirin sa da Al-Mawardi a tafsirin sa suna ganin cewa wannan sura sura ce madaniya wato ayoyinta duka an saukar da su gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam afwan bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina wasu daga cikin malamai suna ganin madaniyar ce amma kuma suna togace wasu ayoyi guda hudu cewa duka ayoyin cikin ta ayoyi ne da aka saukar da su bayan hijira amma banda ayoyi guda biyu suka ce sun guda hudu suka ce sun sauka a makka su ne ayoyi na 52 zuwa 55 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هزوا فدر الله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب مقيم عذاب يوم مقيم كتشيوال أن آيوي دوكان سو آيوي ندسك سوكا مكة يحيى بن سلام أتشكين تفسير سا ya tafi akan wannan ra'ayi haka nan ibn zamanin shi ma a tafsirin sa da ibn juzai al-maliki a tafsirin sa at-tashil haka nan abu sa'ud a cikin tafsirin sa irshadul aql a magana ta biyu ta malamai suna ganin cewa wannan sura ce makkiya sura ce da aka saukar da ita a makka wato gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina wannan shine zabin abdul qahir Al-Jurjani kuma shi ne zabi Ibn Kathir da kuma zabin An-Nasafi a cikin tafsirin sa Madarikut Tanzil wasu sun yarda da wannan ra'ayi amma sun togace ayoyi shida suka ce waɗannan ayoyi madaniya ne wato sun ce surar duka ayoyin ta makkiya ce amma banda ayoyi shida wanda sune aya ta 19 zuwa aya ta 24 daga inda Allah ya ce hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim har zuwa fadar Allah wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila sirat al-habib suka ce wannan ayoyi duka sun sauka ne ainihin a Madina wasu daga cikin malamai ma sun kira wato ittifaki cewa malamai sun hadu akan wannan ra'ayi da cewa makkiya ce banda ayoyi hudu daga cikin wanda suka yi nakalto ittifaki akan wannan akwai al-Fayruz Abadi a cikin littafin sa Masairu Zawit Tamyiz kuma wannan shine zabin al-Imam al-Baghawi da Zamakhshari da al-Baydawi al-Tafsir da tafsiri wasu kuma sun ce dukkan ta makkiya ce amma banda ayoyi uku su waɗannan ayoyi ne madaniya wato waɗannan ayoyi hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim hazwa ayoyi uku na ƙarshe sun ce waɗannan dukkanin su ayoyi ne madaniya magana ta uku cewa wannan sura ce da ta kunshi ayoyi da aka saukar da su gabanin hijira da kuma ayoyin da aka saukar da su bayan hijira wato wasu ayoyin ta madaniya ne wasu ayoyin ta kuma makkiya ne wannan kauli ba tare da ya tantance waɗanne ayoyi bane suke makkiya waɗanne ne madaniya amma dai sun ce a cikin su akwai ayoyi makkiya akwai madaniya wato ba duka zallanta take makkiya ba duka zallanta take madaniya ba gaure ne tsakanin ayoyin da aka saukar kafin hijira da ayoyin da suka sauka bayan hijira don haka duk ayoyin da suka dace da irin salon ayoyi da suka sauka a makka to waɗanne ayoyi ne makkiya duk ayoyin da suka dace da salon ayoyin da suka sauka a Madina ko suke ba da labarin wata hadisa wani abu da ya faru a Madina to waɗannan ayoyi ne madaniya wannan shine zabin Ibnu Atiya Abu Muhammad Ibnu Atiya a cikin littafin a cikin tafsirin sa al-Muharrar al-Wajiz kuma shine zabin Abu Abdullah al-Qurtubi shima a tafsirin sa har ma su waɗannan malamai guda biyu Ibnu Atiya da al-Qurtubi suna ganin wannan ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke kanta cewa ayoyin wannan sura ayoyi ne gaure tsakanin ayoyin makkiya da ayoyin madaniya ba tare da tantance wasu ayoyi kadan ba kamar yadda zamu ga kauli na biyu kauli na farko sun tantance wasu ayoyin kadan sun ce madaniya ne kauli na biyu su kuma sun tantance wasu ayoyi kadan sun ce makkiya ne to su wannan suna cewa a'a surar gaure take da ayoyi na makka da ayoyi na madina kuma wannan shine zabin Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah haka nan shine zabin Muhammad Rashid Rida a tafsirin sa tafsirul madar al-allama Ibn Ashur a tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yana cewa abinda suke nufi su masu wannan ra'ayi na ƙarshe cewa sura ce gaure suna nufin cewa da yawa daga cikin ayoyinta ayoyi ne makkiya kuma akwai ayoyi da yawa har ila yau kwatankwacin waɗancan su kuma madaniya ne wanda ba za ka ce ga iya ayoyin makkiya ɗin kaza ba ne ba za ka ce ga iya ayoyin madaniya kaza ba ne shi yasa suke cewa mukhtalita ce wato gaure ne tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan ayoyi kuma idan muka shiga surar yayin da za a ji irin ayoyin da za mu karantawa da irin abubuwan da suke zuwa cikinsu za ka iya ganewa cewa waɗannan ayoyi maganganu suke akan abubuwan da surorin makka su suka riƙa magana akan su wasu kuma za ka ga cewa ayoyin da suke magana kamar ayoyin da suka magana akan hajji ka san cewa waɗannan ayoyi ne da suke madaniya lokacin da ake zaune a makka ba a farlanta hajji ba saboda babu magana akan hajji da yaya mahajjaci zai yi da layya da sauransu wanda duk wasu abubuwa ne da suka zo bayan an yi hijira don haka waɗannan alamomi za su iya maka jagora ka iya fanfance cewa wannan aya ce makkiya ko wannan aya ce madaniya wannan sura ta kunshi abubuwa da dama ta kunshi mawdu'ai da dama da tattauna da su amma ginshiki babban ginshikin mawdu'in da wannan sura ta tattauna a kansa shine maganar tauhidi maganar kadaita Allah da kuma ambaton dalilai da suke tabbatar da kadaitakar Allah da kuma maganar tabbatar da alba'as wato tashi bayan mutuwa wanda an san cewa waɗannan su ne manyan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwarmaya a kansu a zamansa na makka ya sha fama da mutanen makka kafiran makka su yarda da wannan tauhidi kadaita Allah da kuma tabbatar da cewa bayan mutuwa za a tashi za a yi wa mutane hisabi wannan shine mafi girman abinda maudu'in surar ya taɓo sannan kuma akwai wasu abubuwa da surar ta tabo. Surar ta fara budewa da umarni da takawa, wato kiyaye dokar Allah subhanahu wataala, da magana akan ababen tsoro da alkiyama ta kunsa, da irin yadda mutane za su karkasu gida-gida. Allah ya bude surar da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Ya ku mutane, ku kiyaye dokokin Ubangijinku, lalle girgizar ranar alkiyama abu ne mai girma. Sannan kuma surar ta yi magana akan dalilai da suke tabbatar da cewa dan adam bayan mutuwa za a tashi shi, bayan ya mutu za a tashi shi. Kuma wannan batu gaskiya ne, ba magana bace kawai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗa dan tsoratarwa, a magana ce tabbas haka za ta faru. Allah subhanahu wataala ya yi ishara zuwa ga wannan, daga inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء حذوا قرشن آير. سنن سورة تايمة كان أكن جاييير دا مشركين سكرقي دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاييير كما تبنزا دا باب هجة باب إلمي سيمولنكا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Sannan ayar ta sura ta yi magana akan ibadar munafikai, ibadar da munafikai suke yi wa Allah. Idan akwai wani abu na maslaha na romo, sai su nuna su masu imani ne a riƙa bautar Allah tare da su. Idan kuma suka ga wata wahala ta dan faro, to sai su janye jiki, ko kuma wani abu ya same su su fara ainihin janyewa. Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هكذا أبنجي سبحانه وتعالى أتكلم أن السورة يائمتون هكونشي دزي ومتاني رانو قبن قيامة إن ذا أقال تنتنشي وأتبتر ودمي غسكيا غسكيسا دقوما مقال يتي أتبتر مثلا شي مقال يتيني ألا يهكونشي نغسكيا نأدلشي ya kai ɗan aljanna aljanna ya kai ɗan wuta wuta. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyama innallaha ala kulli shay'in shahid. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar a cikin wannan sura cewa dukkan wani abu da ka gani a duniya, sama ko ƙasa, suna yi wa Allah sujjada ne. Haka nan da yawa daga cikin mutane suna yi sannan haka nan da yawa daga cikin mutane kuma azaba ta tabbata akan su. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adhab. Bangiji ya kuma yi muqarana, wato ya yi bayani tsakanin wasu masu husuma guda biyu, sune bangaren mu'minai da kuma bangaren kafirai, inda Allah subhanahu wataala kuma ya nuna karshen kowanne ya zai kasance, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da cewa hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Sannan a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana farillar aikin haji, ya yi maganar aikin haji farilla ne, da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin aikin haji na abubuwa masu amfani, da yadda mushrikai kuma suka rika hana mutane isa ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala domin su yi haji. Allah ya fara bude batun aikin haji tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya nuna wa Annabi Ibrahim alayhi salam inda zai gina dakin Kaaba, wa iz bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i sujud. Sannan kuma a ciki Allah subhanahu wataala ya gargadi akan shirka, cewa a guji shirka, shirka ba abu ne mai kyau ba, shirka wani abu ne da zai kai mutun ya halaka shi duniya da lahira. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. سنة أبنجي سبحانه وتعالى تكون وانا سورة ياي إذني غمسلمي دستاش سكاري كنسو غدقم ونوان دزي تاسو دومي يكيسو أنسان وانا بطوبة كسن جيبا سيء مدينة أقولي قالي sun yi nauyi
sun yi yawa
Allah subhanahu wa ta'ala ya izini ga musulmi da su tashi su kare kansu kuma ya lamunce musu ba su nasara da kafa musu addinin su a bayan kasa matukar sun bi Allah matukar sun bi dokokin sa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan kuma a cikin surar ubangiji subhanahu wataala yayi lallashi ya lallashi manzon sa sallallahu alaihi wasallama game da ƙaryatawar da mushrikai suke masa ce kada ya damu wannan wata sunna ce ta Allah da ta gabata a cikin annabawa da suka gabata su ma haka suka shafa ma wa yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa ad wa thamud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyan wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirin thumma aqadtuhum fa kayfa kana nakir haka nan ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura yayi ta bayanin irin wasu ubobinsa da suka rika samun wadanda suka karyata ayoyin Allah ubangiji ya gaya mana ya nuna mana wasu fayafai na wasu kafirai da yadda Allah subhanahu wataala yayi kwatsa-kwatsa da su ya ainihin halaka su sannan har ila yau a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya bujuro mana da wani bangare na kaidin shedan wanda bai kyale kowa ba hatta manzannin Allah da annabawan Allah bai kyale su ba yayin da suke kira zuwa ga Allah faci yayi kokarin yadda zai samu musu da tangarda cikin da'awarsu inda Allah subhanahu wataala yake murkushe kaidin sa ya tabbatar da da'awar annabawa ya kuma tabbatar da ayoyinsa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimul hakim sana a cikin wannan sura har ila yau Allah subhanahu wataala ya tunatar da bayinsa nau'ukan ni'imomi daban-daban da ya musu Allah ya yawa bayinsa ni'imomi daban-daban ya tunatar da su waɗannan ni'imomi da ya musu tun daga inda Allah yake cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir haka nan Allah subhanahu wataala ya ambata musu cewa ya zaba musu manzanni daga cikin mala'iku ya kuma zabi manzanni daga cikin mutane Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allaha samiun basir haka nan ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sura karshen ta ubangiji ya yi jan hankali da nasiha zuwa ga mu'minai da cewa su rike bautar Allah hannu biyu su rike ayyukan alkhairi su tsaya wajen yada addinin Allah da gwagwarmaya wajen bayar da bashi kariya su tsayar da sallah su ba da zakka su rike igiyar Allah kada su yadda wani abu ya raba su da Allah ya ayyuha alladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun har zuwa inda Allah ce fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir to wannan sura ayoyi 78 da wannan sura ta kunsa kuma kamar yadda muka gani sura ta fara budewa da ya ayyuha nas aka kira mutane kowa da kowa da lokaci mun ci gaba Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangijinku inna zalzalatas sa'ati lalle girgizar alkiyama shay'un azim abu ne mai girma yawma tarawna ha tadhhalu kullu murdi'atin amma arza'at ranar da za ku ganta da kowace mai shayarwa za ta yi watsi da abin da take shayarwa wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha kowace mai ciki ta haife abin da ke cikinta wa taran nasa sukara za ka ga mutane cikin maye wa ma hum bi sukara ba kuma maye abin maye suka sha ba walakin azaballahi shadid azabar Allah ce mai tsanani ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da waɗannan kalmomi masu tsauri masu nauyi wato sura ce kamar yadda kalmar farko din da tazo kalmar farko inna zalzalati sa to haka sura gaba ɗaya zilzal ce tun daga farkon ta har ƙarshe za ku sura ce wacce take tafiya da kalmomi waɗanda suke masu nauyi masu diriri sosai Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku wanda ya halicce ku ya azurta ku yake tafiyar da al'amuranku yake ba ku abinda kuke bukata yake kare ku daga abinda yake cutar da ku ku sanya wani shafaki tsakaninku da fushinsa da azabarsa ta hanyar ku aikata abubuwa da yake so ku bar abubuwan da baya so wannan kira ne ga dukkan mu'minai da ahlul kitabi da mushrikai gaba daya waɗanda suke nan lokacin da aya take sauka da waɗanda za su zo nan gaba har zuwa tashi alkiyama Allah yana kiran su ya ayyuhan nas ya ku mutane don haka da farko ubangiji ya wato tattara kiran zuwa ga mutane duka gaba daya da magana ce akan rububiyar wato da aka gina akan rububiyar ubangiji rububiyar ubangiji kuma babu wanda bata shafa ba ta shafi na farko da na ƙarshe babu wanda bai shiga ƙarƙashin ta ba da mu'mini da kafiri kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kira kansa rabbil alamin ubangijin halittu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa Allah wanda ya halicce ku wannan halitta bata takaita akan kafirai kadai ba ko mushrikai halitta ce da ta shafi kowa da kowa don haka kiran ya shafi kowa da kowa Allah subhanahu wataala ya kirawo su dan ya gaya musu cewa su kiyaye dokokinsa su ji tsoron sabawa umarninsa ko aikata abin da ya hana umarninsa da ya saukar a littafinsa ko kuma ya sanar ta hanyar manzansa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su guji sabawa wannan kowane mutum gwargwadon irin laifin da yake yi gwargwadon irin takawar da ake bukata a wajensa mu'minai sun kaurace wa shirka don haka anan takawar da ake bukata a wajensu shine su kiyaye dokokin Allah ta hanyar su aiwatar da dukkan wata doka ta ubangiji mu'minai masu biyayya sun zanto masu kiyaye farali masu lisantar haramu ta haka ana kiran su kiyaye dokokin Allah cikin sauran al'amura da suka rage mu'minai masu saban Allah ana kiran su kiyaye dokokin Allah cikin wannan abin da suke sabawa Allah akan sa kafirai mushrikai su kiyaye dokokin Allah tun daga lokacin da wato tun daga kan barin shirka da Allah subhanahu wataala har zuwa su rungumi sauran umarni na ubangiji don haka kowanne ana kiran shi zuwa ga kiyaye dokar Allah bi hasabihi gwargwadon irin yanayin da yake ciki farkon waɗanda za su shiga cikin wannan kira babu shakka su ne mushrikai na Makka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fuskanta su da wannan khitab ya ayyuhan nasu dama dukkan ayoyin da suka zo da ya ayyuhan nasu zaka ga cewa sura ce makkiya kaka ya ayyuhan nasu suwar zaka waɗanda wannan aya ta farko tana magana ne akan mutanen Makka wato tana fuskantar mutanen Makka ne da wannan magana saboda su ne farkon wanda za su shiga wasu ma daga cikin malamai suka ce da su kawai ake amma kuma wannan ya kunshi mushrikan Madina kafin Madina ta zanto ta kubuta an tace ta babu shirka a cikinta saboda haka su ma sun shiga daga nan kuma dukkan wani mushriki har zuwa tashi alkiyama ya shiga sannan kuma sauran mutane duka sun shiga anan ubangiji ya ce ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku aka yi amfani da ar-rabb wajen sifanta Allah subhanahu wataala ar-rabb sifa ce wacce ke nuna ubangijintakar Allah subhanahu wataala ba ya amfani da kalmar al-khaliq ba a ce ittaqu khaliqakum ba sai ka ce ittaqu rabbakum ar-rabb yana da fadi sama da al-khaliq al-khaliq shine wanda ya halitta amma ar-rabb shine wanda ya halitta sannan ya kula da halittar ya bata dukkan bukatunta yake ci gaba da tarbiyyarta da renarta saboda kowa ya shiga karkashin wannan halitta kuma wani abu ne na samarwa daga babu amma ar-rububiyya wani abu ne bayan samarwar ta shiga ciki sannan kuma akwai kula da abin da aka samar don haka ubangiji yayi amfani da wannan domin mutane su fahimci cewa lalle ya cancanta a kiyaye dokokinsa zamantowar sa ar-rabb shine yayi mu da babu mu sannan kuma ya samar mana da dukkan bukatunmu ba za mu rayu ba tare da shi ba ba za mu wofinta daga bukatuwa zuwa gare shi ba lalle shi ya cancanta a bauta masa shi ya cancanta ya bada umarni a bi shi ya cancanta ya hana a hannu domin shi ne ya san maslahar kowa saboda shi ne ar-rabbu ar-rabbu shi ne wanda yake tarbiya mai tarbiya kuma shi ya san maslahar wanda yake tarbiyantarsa don haka in an ce ar-rabbu Allah subhanahu wataala ubangiji mai bada tarbiya ashe duk umarnin da zai bayar da hanin da zai yi akwai maslaha ga shi wanda ake umarta ko ake hanawa saboda haka yana umartar su da abin da zai amfane su yana hana su abin da zai cutar da su kuma dukkan wannan abubuwa in banda sifar kalmar ar-rabb babu kalmar da za ta kunshi wannan cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala saboda daukan kalmar ar-rabb ayi amfani da ita anan yana tattare da waɗannan ma'anoni ne gaba daya ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizar ranar alkiyama girgiza ce abubuwa ne mai wanda suke abu ne wanda yake nan da girma anan kiran ubangiji da ar-rabb har ila akwai janyo hankali zuwa ga ni'imar da Allah subhanahu wataala yake yayi wa bayinsa wanda ni'imar ubangiji kullun tana ƙara kwadaitar da mai hankali ne zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala da rike shi sasance wasa mai tarbiya lalle zai kula da dadada ma wanda yake tarbiyarsa kamar yadda aka sani saboda haka zabar kalmar ar-rabb anan abu ne wanda yake tafiya tare da ma'anar da ake so a isar a karkashin wannan aya lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure a ciki Allah ya yafi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.